أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitin rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yadda muna asabar ne 7 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1446 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 9 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kamar kowane lokaci, a yau muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimi OYM, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana na Sajjarus Hassan da yake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo a kuma kallon. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A duba da irin yanayi da ƙasar mu take ciki a cikin wannan lokuta, da abubuwa da suka rabaibaye wannan ƙasa tamu waɗanda mutane suke ta kuka da su, abinda ya shafi tabarbarewar tattalin arziki, hauhawar kayan masarufi, lalacewar kuɗin ƙasa da abinda ya shafi rashin kyakkyawan tsaro, da abinda ya shafi rashin shugabanci na ƙwarai da ake fama da shi a ɓangarori daban-daban, da lalacewar zamantakewa, da lalacewar tarbiyya, da lalacewar da gurɓacewar siyasa, abubuwa da dama na matsaloli waɗanda suke kewaye wannan al'umma ta wannan ƙasa tamu. Lalle har kulli yana da buƙatar mu yi wa kanmu tambihi, mu jawo kanmu, mu ja hankalin juna akan abubuwan da ya kamata al'umma ta yi domin fuskantar irin wannan yanayi. Abu na farko, ya kamata al'umma kada ta manta da addu'o'i, roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya kawo ɗauki, ya yaye wa al'umma wannan matsi da take ciki da wannan takuruwa da sha'anin yunwa da tabarbarewar tattalin arziki da na tsaro da sauran matsaloli da take fama da shi. Wajibi ne al'umma ta dage da addu'a, al'umma su yi addu'a cikin ayyukansu na ibada, cikin sallolinsu, lokacin da suka kai azumi, da ainihin lokacin da suka yi kiyamun laili, lokacin da suka karanta alqur'ani, duk wani aikin ibada da aka yi shi sai yi tawassuli da shi a roƙi Allah subhanahu wata'ala ya kawo mafita daga cikin wannan hali da aka samu kai a ciki, kuma abubuwa suke ta ƙara tabarbarewa maimakon ƙarƙarin haske ko alamar wato kwarewar halin da ake ciki. Wannan addu'a muhimmiya ce ƙwarai da gaske. Babu mutumin da ya samu kansa cikin asara mabayyaniya kamar wanda za a toshe wa ƙofar addu'a, wanda duk ya shiga cikin wani matsi sannan kuma aka toshe masa ƙofar roƙon Allah subhanahu wata'ala, to wannan shine hasararre kuma shine tababbe. Ƙofar Ubangiji subhanahu wata'ala da sauraron addu'ar bayinsa a buɗe take, Ubangiji bai taɓa rufe wa bayinsa ƙofa ba, sai dai mutum ya rufe wa kansa ƙofa shi da kansa. Amma Ubangiji ƙofar sa buɗe take. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah ce, idan bayina suka tambaye ka game da ni, to kusa nake, ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ubangijin ku yace, ku roke ni, zan ansa muku. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da sunaye mafiya kyau, ku roƙe shi da su. Qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. ku roki Allah da sunansa Allah, ku roke shi da sunansa Ar-Rahman, da kowane sunan ku roke shi yana da sunaye mafi kyau. Adabina cha'udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba, ku roki Allah kuna da yaqinin Ubangiji zai ansa muku, kuna da tabbacin Ubangiji zai ansa muku. Haka kofar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a buɗe take, bai taɓa rufewa bayansa, bai taɓa sa shabaki tsakaninsa da bayansa ba, sai dai idan su ne suka sa shabaki tsakaninsu da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, sai dai idan su ne suka fidda tsammani daga rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, suka yi wa Allah mummunan zaton cewa ba zai kawo musu ɗauki ba bayan matsanancin hali da suke ciki. Sani cewa irin wannan yanayi na matsuwa da takuruwa da mutane da dama suka fada cikinsa, wani yanayi ne da Allah yake karbar addu'a a cikinsa. Allah yana cewa man yujibul mudarra idha da'a wa yakshifu as-su, wane ne yake ansa addu'ar wanda ya shiga matsuwa idan ya roki shi? Shine Allah yake yayi masa damuwa. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bikhairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah ce idan Allah ya shafe ka da wata cuta babu mai yaye maka sai shi, haka nan idan ya dufe ka da wani alkhairi ko ya safe ka da wani alkhairi, to yana da iko akan komai. A wani guri yace wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Allah yace in Allah ya tabe ka da wata cuta, to babu wanda zai yaye maka ita sai shi, haka nan yin nufe ka da alkhairi babu wanda zai iya bayar da falalarsa ga bayansa, ba wanda zai iya tunkuɗa falalar Allah daga bayansa. Yana kai ta ga wanda ya so daga cikin bayansa, kuma shi ne mai gafara mai jin kai. Da haka kofarsa a buɗe take, kuma ya ba wa bayansa dama da su kuzo gare shi. Yana ma san mutum mai addu'a yayin da ya shiga damuwa, domin alamar wato alamar da take tafi wato bawa samun shiga wajen Ubangiji ita ce alamar nuna matsuwa, alamar nuna damuwa da talauci da bukata. Yayin da bawa ya fi karyar da kansa gaban Allah subhanahu wa ta'ala, ya fi nuna kaskancinsa, ya fi nuna bukatarsa da talaucinsa wajen Allah, a lokacin ƙofofin Ubangiji suka fi buɗewa gare shi. Allah yana son bayansa su kusance shi da bukata. Shi ne Allahu Sabat, shi ne ma'anar sabadaniya ta Ubangiji, a rufe shi da bukata. To lokacin da bawa ya karyar da kansa, ya nuna bai isa ba, ya nuna ba shi da dabara ta kowane ƙarfinsa duk ya ƙare sai na Allah, to a lokacin da Ubangiji yake kawo masa ɗauki. To haka Allah subhanahu wata'ala yana taimakawa al'umma, yana yalwata mata a arzikinta da addu'ar masu rauni daga cikinta, waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba, waɗanda ba su fasa wa kowa ba, ba su bararru kowa ba, amma abubuwa suka zo suka shafe su. Yayin da suka ɗaga hannu suka yi addu'a, sai kaga Allah ya yaye wa al'umma abin da take ciki. Annabi yana cewa hal turzaquna illa bi du'afaikum, ashe ba ana azurta ku bane ta hanyar masu rauninku, wato ta hanyar addu'o'insu da roƙonsu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu ɗauki a cikin abin da ke faruwa a kansu. So haka kabe wasa da addu'a, kada kuma mu yadda da ururuwar shaidan da shaidanu masu ganin cewa addu'a ba ta da wani tasiri, a yi addade ana yin addu'a saboda haka a tashi a yi bore ko a tashi a yi rigigimu ko a yi kone-kone, wannan ba hanya ba ce ta ƙware. Addu'a babu inda ba ta aiki, ko da kana da wata hanyar da kake ganin za ta taimaka maka, to ka hada ta da addu'a, ka hada ta da addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ne ya umarce shi da ya fita kare kansa, wazina allazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Allah ce an yi izini ga waɗanda ake yakar su cewa an zalunce su, ma'ana su tashi su kare kansu, kuma Ubangiji yayi alƙawarin taimaka musu. Amma duk da wannan alkawari da izini da ya samu daga Ubangiji ne ya tashi ya kare kansa, ne ya tashi ya kwaci haƙƙinsa, Nabi da ya shiga filin daga a Badar, addu'a ya ta yi, addu'a ya daga hannu yana ta yi, har mayafin da yake kafada sai ya rika faduwa. Abubakar radiyallahu ta'ala yana mayar masa da mayafinsa, yana cewa hasbuka munashadataka rabbik wannan roƙon da kake wa ubangijinka ya isa kana ya ma'aikin Allah ka sassautawa kanka to kaga duk da ya samu izinin abin da yake duk da Allah ya masa alƙawarin cewa sai ya taimaka masa amma nan bai hana shi ya addu'a ba to bare kai da na farko baka da tabbas akan hanyar da ka dauka ita ce hanyar daidai tana yiwa hanyar da ka dauka ma ba daidai ba ce kuskure ce sannan baka da wani alƙawari tsakaninka da Allah cewa zai baka zai taimaka maka akan abin da kake yi to kuma ka ce baka da buƙatar addu'a irin wannan yanayi babu shakka kake kowa buƙatar addu'a don haka mutsaranta addu'o'i cikin dare mutsaranta addu'o'i a lokacin da ake karba addu'a mutsaranta addu'o'i a wuraren da ake karba addu'a mutsaranta addu'o'i a lokutan da ake karba addu'a da yanayin da ake karbar addu'a a cikin sa mutsaranta yin addu'o'i a cikin wannan yanayi babu shakka muka yi haka to mun yi abin da ya dace abu na biyu mu sani cewa Allah subhanahu wataala wato yana saukarwa da bayinsa wata jarraba gwargwadon yadda su bayin nasa suka yi mu'amala da shi ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ikon mu rayuwa wannan kasa kamar yadda ya ba wa kowane mutum inda zai zauna ya rayu a ciki amma ubangiji subhanahu wataala ba zai kyale shi haka nan ba zai zuba masa ido ya ga ya zai yi zai zuba masa ido ya ga ya zai yi abubuwan da yake yi ubangiji yana jarraba bayansa gwargwadon yadda ayyukansu suke ayyukansu suka zama masu kyau ne jarrabar ta zama mai kyau ayyukansu suka zama marasa kyau ne jarrabar su ta zama maras kyau Allah yana cewa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un za mu jarrabe ku da sharri za mu jarrabe ku da alkhairi wannan fitina ce wato jarraba ce daga Allah subhanahu wataala don ya tantance mutanen kwarai don da ba na kwarai ba ubangiji yakan kama mutane da laifin da wasu ne za su janyo wata musiba kuma ta hada da kowa da kowa ko da ba kowa ne mai laifi ba Allah yana cewa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku guje wa fitinar da idan ta zo ba za ta shafi wanda suka yi zalincin su kadai ba za ta hada har da wanda ba su yi zalincin ba to haka ku guje wa bin irin waɗannan hanyoyi Allah subhanahu wataala ya yana saukar da musiba gurgurdan irin ayyukan bayo ba asabaku min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer Allah ce wata musiba ba ta same ku ba sai da abinda hannayenku suka aikata wato abinda kuka aikata da hannayenku kuma Allah yana yin afuwa ma daga abubuwa da dama baya bibiyar ku akan su duk da cewa laifuffuka ne kuke masa to abu da biyu shine mu yadda da wannan cewa ubangiji subhanahu wataala baya jarraban mutane haka kawai ayyukansa cike suke da hikima babu shakka ba zai yi zalunci ba Allah baya zalunci ubangiji ba zalimi bane wa rabbuka bi dhallabin lil abid tallaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun ubangiji baya zalintar mutane da komai sai dai mutane su zalunci kansa tallaha la yadhlimu mithqala dharra Allah baya zalunci daidai da kwayar zarra haka babu zalunci a cikin aikin Allah subhanahu wataala aikinsa gaba daya adalci ne wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi da haka duk abubuwan da Allah yake kaddarawa ko yake hukuntawa wanda yake saukarwa da kaddara da hukunce hukuncen su yake saukarwa da shari'a duk cike suke da adalci su ne kalimatullah su ne kalmomin ubangiji wa tabbat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka tace kalma ta kaddara da kalma ta shari'a ta shari'a dukkansu sun tabbata siddan ne wa adlan gaskiya ne sannan adalci ne saboda ubangiji subhanahu wataala haka yake mu'amalantar bayinsa saboda ubangiji ya haramta wa kansa zalunci bi haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalam shi da haramta wa kaina zalunci kuma da haramta muku zalunci kada ku yarda ku zalunci junanku saboda abinda zai faru gare mu to babu shakka akwai wani nau'i da kaza da gazawar mu akwai wani nau'i da laifuffukan mu bi yadda da wannan kada mu riga jayayya akan wannan mu riga jayayya akan abin da ya fi rana tsaka fitowa fili kana raga shi nan muna gani irin abubuwan da suke faruwa a tsakankanin mu, da rashin gaskiya, da rashin amana, da cin zarafi, da saban Allah baro-baro, saban Allah ma har da bai lasisi wanda aka hayar da masa ma ya saba wa Allah. Muna ganin abubuwa da suke ta faruwa, muna ganin wannan saban Allah din ya shiga kowane rukuni na rayuwar mu, wanda wannan kuma dole yana da tasiri, dole yana da tasiri. Allah baya zalintar mutane sai da zalunci kansu. Idan mutane suka zanto masu gaskiya, masu amana, masu alkawari, masu sanin mutunci da sanin girman juna, abu shakka rayuwarsu za ta yi kyau. Matukar muka sa haccin amana da ha'inci a cikin rayuwarmu, to babu yadda za ta yi kyau. To mu riƙa jin cewa akwai laifukanmu, akwai laifukanmu, mu daina tuhumar kaddara, kuma mu daina ɗaukar cewa wani ɓangare ne kaɗai a cikinmu yake da laifi banda wani. Dukkanmu muna da laifi tun daga sama har ƙasa. Babu wani wanda za ka kalle shi ka ce shi wannan ba shi da wani laifi, kawai yi masa. Duk wani wanda ka gan shi a saman daga ƙasar da ya je saman, ba daga sama ya faɗo ba, sai da ƙasar ta lalace shi ne ta riƙa producing ɗin waɗanda za su zo su shugabanci. Inda an samu kyakkyawar tarbiyya, an samu kyakkyawar kulawa, an samu kyakkyawan tsari a ƙasar, to gurɓataccen ba zai samu zuwa saman ba. To ƙasar zuwa ta tallafa wa saman wanda zai je saman. Saboda haka dole ne kowa ya yarda da cewa yana da wani kaso gwargwadon iko na contribution da ya bayar na samun kai cikin wannan yanayi. Kada a riƙa ɗaukan abin a wani ɓangare amma a manta wani ɓangare, a ɗauki abin gaba ɗaya, kowa kuma da girman kasansa. Babu shakka wani kasansa ya fi girma, wani kuma kasansa tsaka-tsaki, wani kuma kasan nashi ba yawa, amma dai kowa yana da shi. In ma akwai waɗanda ba su da shi, to ɗan kaɗan ne. Lace ilal ladina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma hum. Ce sai wanda suka yi imani, suka yi aiki na ƙwarai, Allah ce su kuma ɗan kaɗan ne. Allah ya faɗi wannan a siyakin hukuncin da annabi Dawud ya yanke game da wani da yake sanya ya haɗe, ya ce ya ɗan'uwansa yana son ya haɗe dabbobinsa, shi yana da ɗaya, shi kuma yana 99, yana so ɗayan ma ya ƙwace masa. To a ciki ƙarshe yake cewa innal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina zalamu illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Yake cewa masu tarayya akan wani abu, su haɗa kai suna yin wani abu tare, to sashinsu yana zalunci sashi, sai wanda suka yi imani, suka yi aiki da ƙwarai, ce yanka nan ne. Saboda haka al-khulata shine ash-shuraka, wanda suke tarayya akan wani abu, kuma su yi tarayya akan tafiyar da gwamnati, za su yi tarayya akan tafiyar da ma'aikata, wanda za su yi tarayya akan tafiyar da kamfani, to za a samu wani sashi yana zaluntar wani sashi. Amma ce sai wanda suka yi imani, suka yi kyawawan ayyuka, ya ce su kuma yanka nan ne. Saboda haka Ubangiji ya nuna masu kyawawan ayyuka da masu imani da kyawawan ayyuka a cikin mutane, a cikin bayansa, yan kaɗan ne. To yan kaɗan ɗin nan idan musibar ta zo har su zata hada, ba za ta ware ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rundina za ta fito domin ta yaƙi Ka'aba, sai sun zo wani guri da ke cewa Baida, wata sahara ce da jama'a suna rayuwa a gurin. Sai Allah ya kife ƙasa da su. Sai da Aisha take faɗa, ya Rasulullahi, za a kife ƙasar da su alhalin a cikinsu akwai da kirki? Annabi ya ce na'am, sun bari ba su ba su na alaniyati. Sannan da ƙarshe a tashi kowa akan niyyarsa, mai kyakkyawan niyya ya tashi da kyakkyawan niyya, mai mummunan niyya ya tashi da mummunan niyya. Wani ya nuna maka idan musiba ta zo, to takan haɗa hadda da kirkin, wanda dama yan kaɗan ne. To wani shi ne abu na biyu da yake wajibi mu riƙa jin sa a ranmu, cewa babu shakka muna da wani contribution da muka bayar. Ko ya yake in akwai waɗanda ba su da laifi a cikin tafiyar, a cikin samuwar da yanayi, to yan kaɗan ne. Amma kuma idan musibar ta zo, to har su za ta haɗa. Sannan abu na uku, mu yi tunanin samar da gyara, gyara kuma da za mu samu wanda yake mai tushe, gyara daga tushe, ba gyara wanda yake irin gyaran gangan amzinawa ba, ko ko kuma a rika gyara a zahiri amma kuma a badini ba mai ba gyara bane ko kuma a gyara da bashi da gurbin zaba zaka gyara dole sai ka kawar da banda tukunna sannan ka zo da gyara sai ya samu gurbin zaba amma kace zaka kawo gyara barnar da tana nan kuma tayi maiye a ƙasa gaba ɗaya tayi kane kane a ƙasa kuma kace zaka zuba gyaran a ciki to za ta hadiye shi ko ta bata gyaran da kai ko ba barna dole ne sai ka kawar da barnar sannan ka iya girka gyaran a gurin mun sani cewa ƙasar mu ta dade tana fama da sha'anin cin hanci da rashawa da rashin gaskiya duk wani wanda za a ba wa shugabanci illa ɗan kaɗan wanda ba su da yawa ƙoƙari yake ya zai a ba shi wannan shugabanci ya bi ki kafa abin da ya ga dama da dukiyar jama'a abin da ya ga dama da shugabancin da aka ba shi ya yi zalunci rashin gaskiya ya ci amana cin hanci da rashawa ya shiga ko'ina ya cinye komai ya mamaye ko'ina da kasari duk wani sektor ƙarami da babba ya mamaye shi so ba fice da za a yi a cikin irin wannan jagwalgwalallen yanayi ka ce za ka zo da gyara kuma gyaran ya zama ya yi tasiri ba zai yi ba ka ɗauki abinci mai daɗi amma ka kai ka cikin bolar da ake zubar da kashi da waye ka zuba abincin a ciki ce wanda abincin zai ciwu ba zai ciwu ba lalacewa zai shi ba saboda haka dole ne ana son gyara sai an yaƙi corruption sai an yaƙi cin amana da cin hanci da cin rashawa da gurɓatattun ma'aikata da gurɓatattun 'yan siyasa dole ne sai ka samar da wannan canjin a ƙasa sannan za ka girka wani abu na gyara ya samu shi ya samu kalwa amma duk wani policy da za ka zo da shi duk ƙwarewarka policy ne da za ka zo ka hannun tashi a hannun wanda suke masu mabarnata ka gaya mai da zai yi aiki ba zai aiki ba ba zai aiki ba ka zo ka ba wa ɓarayi misali gadin dukiya ka ce su za su yi maka gadin dukiya ɓarayi ne kuma kai ma ka san ka ce a tafi da dukiyar nan a neme ta rasa ka hannanta ta zuwa ga waɗanda suke je mata ido to dole ne sai an tashi an yi yaƙi cin hanci da rashawa an kawar da shi daga cikin al'umma an kawar da ɓata gari mun wayi gari yanzu duk zaluncin mutum duk rashin gaskiyarsa a cikin al'umma in yau aka fito da shi aka ce gashi bai da gaskiya to zai samu ko masu kare shi masu bashi goyon baya masu cewa ana cutarsa ana zalunta shi ai ba shi kadai bane wani ya ce ai zalunci sa ai na wani ya funa shi ya akai aka share wani shi ba shi aka kama shi to saboda haka ana ganin cewa zaluncin ba yanzu ya zama wani abu wanda yake normal ne saboda haka bai kamata ba ana bibiyar matuta ba ko masu barna a bayan kasa ana caza hukunta su don haka kowa ya zo kawai ya zama ido a ci gaba da abin da ake babu shakka gyara yana da wahala kuma gyara ba zai yiwu lokaci ɗaya ba kuma in ana son a yi gyara ɗin sai an samu waɗanda suke gyararru wanda su a karan kansu ba masu laifin ba ne ko kuma ba sai yi laifin amma sun tuba an kuma yadda da tubansu sun an yadda da cewa eh sun tuba a kan abin da suka yi a baya sun gyara to wannan ana tsammanin eh za su iya gyara to a lokacin da suka tashi gyaran kuma dole a yadda su fara da abin da yake kankani da za su iya yi ba zai yi ba ka zo ka samu matsaloli manya da ƙanana da masu abin nan matsakaita ka ce za ka ɗauko daga sama to ƙarshe za su yi maka tarin dangi ne su kai ka ƙasa amma za ka fara cin abin kaɗan-kaɗan-kaɗan-kaɗan har ka zo kan waɗanda ake ganin za su gagare ka kuma sai ga alhaji da ke ka to kullum mu riƙa irin wannan tunanin mu riƙa sa wannan a ranmu kan mu fitar da tsammani daga rahmar Ubangiji subhanahu wataala da wannan ne Allah subhanahu wataala zai kawo mana agaji a cikin lamuran mu koma gare shi mu yadda muna da laifi mu tuba mu rungume bautar Allah da kusantar Ubangiji subhanahu wataala da jin cewa muna da laifuffuka yayin da bawa ya itirafi da laifinsa to wannan hanya ce shimfiɗaɗɗiya ta samun nasara ta samun karɓuwa a gurin Ubangiji subhanahu wataala Allah ya sa mu dace
kamin su mare malalai ka da alkhairi ku tambaye mu ta farko ai ta zo daga wanda yake cewa malam shin malam me yasa yanzu ba a yin jihadi domin daukar kalmar Allah duk da cewa ga ayoyin Al-Qur'ani da suka yi umarni da daukar kalmar Allah amma kuma yanzu ba a yi shi ne ke neman ƙarin bayani
to shi mai tambayar kalmar jihad ya dauke ta ma'anar yaki kalmar jihad tana da fadi ba wai iya yaki take ne ba akwai alqital alqital shine yaki da za ku tafi gan fama abokan adawa da makami kuma da makami ku kwafsa ku yi nasara akan su shine wanda ake cewa alqital wanda Allah subhanahu wataala ya ce qatilul ladina qatilul ladina qatilul ladina qatilu fi sabilillahi alladina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin ku yaki waɗanda suke yakar ku saboda Allah waɗanda suke yakar ku akan addinin Allah kuma ku yake su amma kar ku yi ta'addanci Allah ba ya san masa ta'addanci sai shi ne qital yadda wasu suka nemi su hana ka maka addinin ka su hana ka bautar Allah su hana ka tsayawa gaban ubangijin ka kai bauta masa to wannan ka tashi ka kare kanka ka yake su da cewa Allah ya ce to amma kar ku wuce iyaka ta hanyar ku yaki wanda bai yake ku ba ko ta hanyar ku kashe wanda baya yaki cikin wannan yakin naku wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin to wannan shine alqital shi kuma kalmar aljihad tana nufin gwagwarmaya don tabbatar da addinin Allah ana yin ta hanyar shi alqital din ana yin ta hanyar karantarwa ilmantarwa tana yin ta hanyar da'awa kira zuwa ga Allah duk wannan sunan sa jihad duk yana karkashin kalmar jihad daga jihad ne yujahidu jihadan jahada yujahidu jihadan sai kai mutumin da zai yi wato ba da kokarin sa akan yada addinin Allah shi yake cewa jihad shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jahidu al-mushrikeen bi abwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ku yaki mushrikai da dukiyoyinku da biyanfusikum da rayukanku wa alsinatukum da harasanku Allah subhanahu wa ta'ala da idan ka kawo jihadi zai ce wajahidu fi sabila bi abwalikum wa anfusikum wajahidu fi sabilillahi bi abwalikum wa anfusikum kaga bi abwalikum wa anfusikum kaga shi jihadi ba wai kawai ana nufin ka dauki makami ba zaka yi jihadi da dukiyarka ka ciyar fi sabilillahi zaka yi jihadi da dukiyarka ka taimaka masu da'awa zaka yi jihadi da dukiyarka ka gina addinin Allah ka gina makarantu da za ka karantar da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ilimin addini da tarbiya zaka gina masallatai zaka gina guraren da al'umma za ta samu kyakkyawar tarbiya da kyakkyawar rayuwa da sunan sa jihadi jihadi ne da dukiya kuma ita ce jihadi da dukiya shine farko kafin ma jihadi da rayuka jihadi da dukiya shine farko shi yasa duk inda Allah zai faɗi jihadi sai ya ambaci bi amwalihim ko bi amwalikum sannan ce wa anfusi sai ya faɗi amwal sannan ya faɗi al-anfus saboda jihadi bil anfus ba zai yi ba idan babu amwal din in ba ma dukiyar in babu al-jihadi bil mal to ba za a samu al-jihadi bil nafs ba saboda wanda zai zo ba shi da kuɗin da zai samu makamin da zai yaƙi da shi idan yaƙi ne na gaba da makami bai da kuɗin da zai sayi makami bai da kuɗin abin hawa da zai samu abin da zai hau lokacin da ake hawa da wakai a fita yaki bai da kuɗin doki bai da wanda zai bashi aro bai da wanda zai bashi haya bai da kuɗin daukan haya to wannan yakin ma ya sauka da kansa Allah da cewa wala alal ladina idza ma atawka litahmiluhum qult la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayruhum yatafidu min ad-dabi hazanan alla yajidu ma yunfiqun Allah ce babu laifi ga waɗanda za su zo wajenka litahmiluhum dan ka basu abin da za su hau su bi kai haƙi saboda haka ka ce da su la ajidu ma ahmilukum alayhi ba da abin da zan ba ku hau ku bi ni haƙi su koma suna kuka Allah ce basu da laifi na basu bi kai haƙi ba na basu fita haƙi ba saboda kaga shi al-jihad bil mal shi ne farko don haka duk wanda zai ciyar da dukiyarsa wajen ɗaukaka addinin Allah wajen yaɗa addinin Allah wajen karantar da addinin Allah wannan jihadi yake bi malihi a kansa aka gina jihadi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu taimakon nana Khadija ya samu taimakon sayyidina Abubakar da dukiyoyinsu tun kafin ma a farlanta masa jihadi na gaba da gaba da makami saboda haka waɗannan mutane suka samu matsayin da ba kowa ne ya same shi ba saboda dukiyar da suka kashe a lokacin da kowa yake ja da baya da da'awar su suka bada dukiyar su Allah subhanahu wataala ce allazi yu'ti malahu yatazakka wa li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda Allah saukar da wani ayar rayuwar sayyidina Abubakar yake bada dukiyar sa da bai da cewa ba nafa'ani malu abi bakr babu wanda dukiyarsa ta ba wata dukiya da ta amfane ne kamar yadda dukiyar Sayyidina Abubakar ta amfane ya samu wannan jinjinar ya samu wannan daukakar ya samu wannan gabatar akan sauran abokansa to wannan jihadi ne jihadi bi da'wa malami ya karantar yayi wa'azi ya kira mutane zuwa ga addinin Allah ya nusar da mutane ya tarbiyantar da mutane ya fadakar da mutane ya al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wannan bi jihadi ne wannan jihadi ne shi ne ba Allah ya kirawo shi babban jihadi yace wajahidhum bihi jihadan kabira wajahidhum bihi ay bil qur'an kai musu jihadi da alqur'ani babban jihadi dan jihadi na da'awa yana gaba da dukkan wani nau'in jihadi da ka sani shi kansa jihadin da ake gaba da gaba ana yin sa ne saboda a bawa da'awar kofa ta wuce yayin da aka hana da'awa ta gudana aka hana a kira mutane zuwa ga addinin Allah aka hana mutane bautawa Allah aka hana to lokacin da aka dakatar da jihadin da'awa to a lokacin ne jihadul qital ake yin sa domin a bude mu wannan jihadin kofa shi yasa Allah ya kira shi jihadan kabira babban jihadi wanda dukkan annabawan Allah sun yi shi tare da cewa jihadi da takobi ba a farlanta shi ba a cikin tafiyar annabawa sai daga kan annabi Musa alaihi salam daga kan annabi Musa cikin annabawan Bani Isra'ila ga lokacin da aka farlanta jihadi na yaki sauran annabawa duka baka taba ji a ce annabi Nuhu yayi jihadi da makami ba baka taba ji a ce annabi Hudu annabi Salihu annabi Shu'aibu annabi Lut annabi Ibrahim duk baka taba ji ba saboda a lokacin babu wannan ma amma kuma da'awar tana nan saboda ka jihadi na da'awa yana nan ana yin sa jihadi na dukiya yana nan shi kansa na makamin yayin da ya zanto akwai wata wilaya amma dan shi jihadi na makami ba a yi shi sai a karkashin daula sai a karkashin daula sai kuna daula shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam jihadi bai na Makka saboda a lokacin daular tana hannun Sa Abu Jahal tana hannun Sa Abu Jahal Sa Al-Walid ibn al-Mughira Sa Al-As ibn Wa'il sune ke da wuka da nama suke da fada a ce kuma bai da wani abin da yake iya tabukawa a lokacin musulmi suna da rauni sai lokacin da ya hijira ya zama shine shugaba na kowa da kowa hatta waɗanda ba musulmi ba da suke Madina Yahudawa da mushrikai duk suna karkashin ikonsa to a lokacin ne Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zalimu lokacin da ka tashi ci to ka tashi ka kare kanka saboda shi jihadi ba aiki ne na afrad ba kawai mutum ya zo ya tara kungiya ya ce mu fito mu tafi jihadi ba haka ba sunnar Allah bata gudana haka ba bata gudana haka ba duk kuma sanda aka samu irin wannan to za a samu fashi za a samu karaya amma lokacin da aka yauda za a auko wa kasar mu gaba daya a ce za a yake mu a fitar da mu da to wannan muna tashi mu kare kanmu a lokacin ya zama a fardu ainin akan kowa amma jihadin talab mu ce za mu tafi ta yaki mu shigo da kasar kaza cikin musulunci mu shigo da kasar kaza musulunci wannan ba dora mutane da ku ba sai a karshen daula wacce ke hukunci da shari'ar Allah wanda kuma take da iko ita ma daula ce tana da iko in ba ta da iko to ba dora mata ba saboda duka wani abu da ka sani na shari'ar musulunci babu wani wanda aka dora mutumin da ba zai iya ba Allah ya fata kullaha mastata'tu ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha saboda haka mummunar fahimta ce wani ya ce wai ba a jihadi kalmar jihadin ya kuntata ta a cikin fada na makami shine kawai jihadi sauran abinda malamai suke yi na karantarwa na wa'azi na da'awa na fadakarwa na al'amru bil ma'ruf shi abu sai dubba jihadi bane sauran abinda masu dukiya suke yi dan kashe dukiyar su wajen daukaka addinin Allah taimakon addinin Allah taimakon masu yada addinin Allah taimakon daliban ilimi a gunsa shi dubba jihadi bane to kaga anan ne kuskuren fahimtar kalmar jihadi saboda ka idan aka samu wata kungiya ta dauki makami sai ci jihadi take sauran mutane sun ki jihadi tare da cewa ita abinda take ba ta sa shi a gurbin ta ba sannan kuma abu ne da yake cutarwa bai amfanarwa babu wani wanda ya daga irin wannan makamin ya ja daga ce na jihadi kuma ya tabbatar da wani abu a jihadin sa tare da cewa ka koma tarihin musulunci ga duk inda aka yi jihadi daukaka musulunci ya samu amma waɗannan duk inda suka ce suna jihadi to kaskanci musulunci yake samu musulmi ne suke shiga ni asu suke shiga wayu halin wayo Allah abinda suke iya yi na musulunci ba su zuwa gagara bai da gurin lokacin da abubuwa suka sallah ba wannan ba iya fita masallaci an samu su ba mutane ba sa yi shuga masallaci itikafi aka daina karantarwa aka daina to shi kuma jihadi aka si karfi yake kara musulunci ba rauni ba na
sai tambaya daga yake cewa malam idan mutum ya sallar juma'a ya tarar neman yana kudi ba an ce ba a yi nafila kuma ba a magana to sai ya ce ya ga wasu bayan an idar da sallar sai su tafi tayyatul masjid din shin hakan daidai ne
ba an gama kiran sallah ko
bayan an idar da sallah ma ya ce
eh an gama in an yi sallar juma'a kike da
tayyatul masjid
tayyatul masjid ita yace kake yi kafin ka kafin ka zauna ita ce tahiyatul masjid annabi yana cewa idza dakala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan dayan ku ya shigo masallaci kada ya zauna sai raka'a biyu to wannan raka'a biyu da aka ce yayi kafin ya zauna ita ake kira tahiyatul masjid wato ya fara gaishe da masallaci shi kalmar tahiyatul masjid malamai ne suka bata wannan sunan ba wai a hadisi ne aka kira ta tahiyya ba amma dai ana ganin ai in ka zo guri kafin kai komai ka gaida wanda ka samu a gurin kai mai sallama ya san to shi masallaci ne za ka yi masa yi da masa raka'a biyu sannan sai ka zauna to shi yasa suka bata wannan suna amma ba wai dan hadisi ya yace sunan ta tahiyatul masjid ba to wannan raka'a biyu da za ka yi kafin ka samu ka zauna ita ce tahiyatul masjid amma ka zauna an yi huduba an gama ka tashi kai nafila wannan ba sunan ta tahiyatul masjid wannan nafila ce ta bayan juma'a
to sai wannan shi kuma yake cewa malam idan ana yin huduba a ranar juma'a mutum zai iya yin salati ko kuwa zai yi sauraro huduba ne kawai
a ita huduba an shar'anta ta ne dan a fadakar da musulmi a sanar da su a addinin su su san hukuncin Allah su a gargade su akan wani abin da suke ba daidai ba kwadaitar da su akan abin da ya kamata sarkarantar da su ya za su yi zamantakewa ya za su yi tarbiyar ƴaƴansu ya za su yi kasuwancin su ya za su fuskanci matsalolin su wannan shine dalilin shar'anta huduba a tunatar da su ranar lahira da gamuwarsu da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin hadisin Jabir yana huduba wayu zakirun nas yana tunatar da mutane yana fadakar da mutane saboda ka kai a lokacin an wajabta maka sauraro ne aikin da yake wajibi akan ka shine sauraro kamar yadda Allah ya ce game da karatun alqur'ani wa zakuri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ana karanta alqur'ani ku saurara ku yi shiru don ku samu rahama to haka ita ba huduba ana buƙatar kai shiru ka saurara domin kai ake yi aka shar'anta hudubar dan a fadakar da kai wanda aka shar'anta hudubar dan a fadakar da shi kuma ya fakka ya wato koma da ita salati ko ita zikiri ko ita abin da kaga ya nuna kamar ba shi ake hudubar ba ruwan sa da mai hudubar wanda cewa akai ko wani ne yayi ba daidai ba kakkai masa tsawa ko kace ya bari al'amaru bil ma'ruf dai an san abu ne mai kyau amma kace in ana hudubar wani yayi magana kaka ce da shi ba unsu kaka tsaya ka shagalta kana cewa ishiru don kana cewa ishiru kuma wacce abin da ake faɗa zai kubce maka aka hana kai wannan to sannan kuma sai ka buge da salati da zikiri da wani abu wanda ka saba wa umarni da aka yi na sauraron hudba
na'am wannan shi kuma yake cewa malam suna sallar juma'a ne sai dai manya yayi alqunut kafin yayi ruku'u to bayan ya kammala alqunut din sai yayi ruku'u da yawa daga cikin mamu sai suka zarce suka yi sujada wasu kuma ba su dago ba sai da aka taba su wasu kuma sun dago da kansu wasu kuma sai da liman ya dago daga rukun kafin su dago daga wannan sujada da suka tafi to shi yake tambayar malam ya matsayin sallolin waɗanda suka yi bo wannan sallar yake
eh to wanda duk ya samu rukun tare da liman sallarsa ta cika raka'a ta yi koda ya tafi sujada daga baya fahimci liman ruku'u yayi yana so yayi ruku'u shikenan sallarsa tayi kuma babu wani rabkanwa da zai liman ya dauke masa rabkanwarsa amma wanda bai samu ruku'u ba wato yayi tafi sujjada bai dago ba har liman ya dago daga ruku'u sannan ya fuskanci cewa ruku'u akai shi bai samu ruku'u da liman ba to wannan sujjadar wannan raka'a ta kubuce masa in aka gama sallah zai tashi ya ci kowannen raka'a da bai samu ruku'un ta ba amma ba sai yayi sujjada kabli ba babin nan ba sai ya sujjada ba adi ba liman ya dauke masa wannan rakkanwar saboda ka sallar wanda suka samu ruku'u tare da liman sawabu sun same shi tun a farko ko sai bayan sai sujjada suka dago suka samu ruku'u tare da shi wannan sallar su ta cika wanda ya samu ruku'u wanda bai samu ruku'u tare da liman ba saboda ya tafi sujjada har liman ya ruku'u ya dago to wannan in ya ci ko wata raka'ar sallar shi ta cika in bai ci ko raka'a ba yayi sallama daga nan to sallarsa bata cika ba dole sai ya saki sallah
to sai shi kudai ke tambaya malam idan mutum ya manta karatun suratul fatiha kuma a sallar da ake boye karatu ce shin ya zai
babu komai a kansa shi wanda yake bin liman duk da wasu malamai sun wajabta masa karatun fatiha wasu sun ce a kowane yanayi ma ya karanta fatiha wasu ce a karatu da yake baya jin karatun liwa wato ga wasu sallar take sirriya ce a goye ake karatun ta wasu kace a nan wajibi karanta abin nan amma wanda yake shi bin tare da liman hukuncin sai da shi babban da wanda yake shi kadai shi yasa idan mutum ya zo ya riski ruku kadai mai riski tsayuwa cikin sallah ba tare da liman a baya riski ruku in liman wannan raka ta cika duk da bai riski karatun fatiha cikin ta ba raka sa ta cika babu kuma abinda zai yi bayan an yi sallah ba saboda haka in wani abu da karatun fatiha ko ce masa ko bai san hukuncin karatun fatiha ba ga wanda yake bin liman a sallah ta asirce to na babu komai dan bai samu fatiha cikin sallar sa ba tare da liman
sai shi ko da yake cewa malamu menene hukuncin mutumin da yana sallah sai amai ya taso masa sai ya aman a cikin leda ya ci gaba da sallar sa shin ya hukuncin sallar sa yi
babu komai sallar sa ta yi amai baya warware alwala kuma ba lara sallah idan ba da gangan mutum ya girgiro shi ba da gangan mutum ya girgiro shi to ya bata sallar sa amma idan zuwa masa ya fi karfin sa to nan ba zai bata masa sallah ba
kisa ne ke tambayar cewar shin malam sallar walaha kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ko akwai lokacin da baya yin ta
a bata daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dimanci ta sosai dan da ya dimanci ta sosai to da babu shakka za a ruwaito ta ta hanyoyi daban da baka bada aka ruwaito sallar rawatib sallolin da yake yi kafin ko bayan salloli na farilla kaga wannan sun zo ta hanyoyi daban-daban sahabbai da sun faɗa sun yi bayani a kansu da falalarsu da sauransu amma ita sallar walaha nabi ya faɗi falalarta kuma ya sallace ta don kar a halin tafiya ba kamar da yake cikin hadisin Ummu Hani a fato Makka nabi ya yi sallace sallar walaha raka takwas saboda haka yana sallata ta amma ba koyaushe ba kamar yadda yake a sallar salloli na rawatib
sai wannan shi kuma yake tambaya malam ne ne hukuncin zana hoton mamaci domin a buga littafin tarihin rayuwarsa kasancewar ainihin hotonsa an rasa
to zana hoto na abu mai rai haramun ne a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashaddun nasi azaban almusawwiru masu zana taswirin mutane ko masu abu masu rai su suka kowa tsananin azaba a ranar gobe kiyama za a tsitsiye su a ce sai sun hurawa abinda suka zana din na rai kuma za su iya ba saboda haka baya halatta a zana wani abu wato mai rai a takarda ko a sassaƙa shi da ita itace ko kuma a kwaɓa ƙasa a gina shi duk wani haramun ne saboda haka in abu bai zama wata larura ba akwai abinda wataƙila zai zama larura da zai sa a yi hakan musamman akwai a kwarewa da ake da ita ta masu laifi wanda mutum da zai laifi ya gudu ba a da kuma hotonsa amma akwai wanda suka gan shi ko wanda ya gan shi zai iya ba da kamannin sifarsa akwai wanda za su iya kwatanta zana shi don a fito da shi yadda za a yi saurin gano shi to kaga wannan wani abu ne na larura wanda babu komai za a yi shi ne a babin larura kuma zai taimaka wajen gano masu laifi amma haka kawai saboda wani littafin tarihi ko wani ajiyar tarihi a ce wai a sa sai an zana hoton shi bai zama dole ba yanzu muna da tarihin annabawa muna da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da tarihin sahabbansa muna da tarihin tabi'ai da manya-manyan malamai da aka yi da manya-manyan salihai da waliyai wanda duk ba mu da hotunansu kuma ga tarihinsu yana nan a kwakwalwarmu ko muna jin girman su a zuciya ko mun san abubuwan da suka aikata muna kokarin mu koyar mu kwaikwaya to kaga ai ba zana su akai ba kaga menene na zanawa ne cewa sai an zana kaga haka shi dan ya shigo wa mutanen annabi Nuhu har suka zo suna bautar gumaka lokacin da ya same su cewa iyayenku da manganku na kirki da suka tafi yanzu za ku manta da su ya kamata ku yi mutumin su ko a ajiye a gidajenku kuna tuna su amma yanzu kuka bari a haka shi kenan za a manta da su shi kenan sai kowa ya yi mutumin wani babba nashi banza ko kakansa ko wani waliyinsa sai a zo a ajiye a gida haka bayan shekaru da abin nan shekaru sun yi nisa sai ya sake dawo jikoki ko tattaba kunne sai kice musu ko yanzu iyaku suna bautawa wadannan abubuwa ko yanzu kawai sai dai ku aje kula kallon su ba ku bauta musu ba su fa suke bauta daga nan sai aka shiga bautar gunki kaga ashe daga zane ne bautar gunki ya fara a duniya daga irin wannan zanen da cewa saboda tarihi saboda kaza saboda haka wannan hanya ce ta haddasa barna shi yasa shi musulunci da yazo duk wata kofar da da ta kasance kofa ce da barna ta shigo wa dan adam musulunci tushe ta saboda shine addinin karshe bashi bayan sa ba wani addini za a sake samu ko wani annabi don haka dole musulunci ya kasance ya bibi duk wani abu a baya da ya haddasa barna shi a tushe wannan kofar a lokacin annabi Suleiman ana yi masa butun-butumi ce wata tafsiri da Allah ya faɗa ce wata tafsiri din da sune butun-butumi da yake surata masa amma wannan al'umma an haramta saboda ka baya halatta da wani wata bukata wace ba ta wani ba ma haja ba bata ba kai bukata ba wani abu ne kawai na iya yi a ce wai sai an yi hoton sa alliga sannan ne za a bada tarihin shi ko a tuna shi wannan baya halatta
sai ne ka fara da yake cewa malam mutumin da ya raka tun fajar a gida kafin ya tafi masallaci idan ya shiga masallacin zai iya yin tahiyatul masjid ko kuwa kawai zama zai yi
na'am tahiyatul masjid daban rakatul fajr daban in kai rakatul fajr a gida to ka je masallaci kuma liman bai tayar da sallah ba zaka zauna to sai kai tahiyatul masjid ita kuma in kuma kai tahiyatul in ba kai rakatul fajr a gida ba ka tafi masallaci to sai kai rakatul fajr din kuma ita ce tahiyatul masjid din dan abin da ake bukata dai samun raka'a biyu kafin a zauna don haka in ka samu raka'atul fajri a cikin masallaci ka samu raka'a biyu wanda ita kuma za ta baka dama kuma ka zauna a cikin masallacin saboda haka in ka je bayan kai raka'atul fajri ka je masallaci to za ka sake yin tahiyatul masjid domin wannan ita ma a lokacin ta na ana bukatar ta ne a ita karan kanta
da sauran shi kuma yake tambaya malam shin a bayan wata sallah ne ake karanta qul huwallahu kafa uku da falaki da nasiri ka uku sannan a wani lokaci ne ake karanta allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik
wannan karanta al muawwidhat sune qul huwallahu da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas ana yin ta ne dubura kulli salati maktuba bayan kowace sallah ta farilla haka yazo a cikin hadisin Uqbah ibn Amir da Abu Dawud Imam Ahmad da Sa'id ibn Majah da sirwayto shi yake cewa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil muawwidhat dubra kulli salati maktuba annabi ya umarci ni in karanta al muawwidhat sura qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas wa tarwayar bil muawwidhatayn wa qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas saboda ka ana yin ta ne dubura kulli salah a bayan kowace sallah haka nan allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik shi ma haka a bayan kowace sallah kamar yadda zuwa hadisin Mu'adh yana cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya Mu'adh inni uhibbuka ina son ka ya Mu'adh fala tada dubura kulli salatin an taqul allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik kakkabar bayan kowace sallah sai kai wannan addu'a ka faɗi cewa Allahumma inni ala dhikrika Allah ka taimaka min bisa ambatanka wa shukrika da godiya gare ka wa husna ibadatika da kyawun bauta gare ka saboda ka shi ma bayan kowace sallah kake faɗa sa
da sai wani yake tambayar cewar shi malam ya halatta a aje wata rana a cikin shekara da dangi za su ka addu'a domin sada zumunci
wannan duk yana daga cikin lalacewar al'umma ce wai sai shekara za a riga sada zumunci shi sada zumunci shine zama da kana tunawa da dan uwanka kana wato dubo shi in ba shi da lafiya kana taya shi murna akan abin da ya same shi na farin ciki kana jajanta masa akan abin da ya same shi na damuwa kana taimaka masa lokacin da ya buƙaci taimakonka akan abin da zaka iya wannan shine sada zumunci amma ba wai a ware wata rana a haɗu a yi abinci a ci ai kakaci ai wasanni ai hotuna a watsi ko ba wanda zai saki ganin kiyar wani sai wata shekarar in wani abu ya taso na taimakon dan uwa ba wanda zai kula da dan uwansa bai ba san me yake ciki ba bai da lafiya bai san yana da lafiya ba in ya warke bai san ya warke ba in ya samu wani abu farin ciki bai sani ba in yana cikin damuwa bai sani ba wannan ba sada zumunci bane warcin wata sada zumunci shine taimakawa asila shine taimakawa lokacin da asba mahaifiyarta tazo daga Makka mushrika ce tazo tazo gurin yarta tana neman ta taimake ta shire ta ce ba za ta yi ba sai ta ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya yarda ta taimaka mata saboda mushrika ce tana kan addinin maguzancin su na Laraba sai ita musulunta sai da Abubakar ya saki ta to saboda haka sai tazo tana neman shawara annabi sallallahu alaihi wasallam yaya ga babarta tana ta zo annabi ya ce siri ummaki kisa da zumuncin mahaifiyarki ki ga yadda annabi ya kira ki kisa da zumuncin mahaifiyarki bara ki taimaka mata ki bata abin da tazo nema a wajenki wani kudi take nema wani abin take nema kina da shi ki bata kaga annabi ya kira wannan sa da zumunci kaga ba wai zuwa ne ta ziyarce ta a Makka ba ko ta kira ta wani taro ko na ba bukatar ta da ta zo nema ta bata shi da annabi ya kira wannan sila to da shine silatul rahim amma saboda bature ya lalata rayuwar mutane mu mutane sun dauka rayuwar sa bar abin kyauce saboda ganin shi yake da karfi shi yake da kudi shi yake da technology shi yake gire-gire mutane sun rudu da wannan saboda haka komai ba dashi sai ake ganin shine daidai da mai kyau da mara kyau duk sai ake dauka wani lokaci ma mai kyau ake dauka da mara kyau kusan anan aka fi kwarewa wajen kwaikwayon bature a rayuwarsa ba ba kwaikwayon sa mai kyau sai abin sa mara kyau mai muni shi ake daukawa na kwaikwayo a kansa saboda haka ya kamata musulmi su waye samu wayewa ta addini su san meye za su dauka meye za su bari
kuma da Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu daga duka da wannan muka kafa shirin a wannan ranar sai dai kuma za ku yi kuma da nasu sakonnin tambayoyin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-4-5-5 ko kuma ta kan adireshin email na fatawirahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirahma da gidan dalilin sada zumunta na Facebook. Jami'ar da ya shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli mu OOM babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da kuma kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.